والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجا سواتا دين المسلمين في أيام منا عشرين دا تاركينا ووتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو إلى تاريه دا أربعين دا أكو muna kuma 29 ga watan 6 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA a garin Gumel dan ci gaba da karatu na Al-Qur'ani mai girma da tafsirin shi tare da ƴan uwa mata kamar yadda muka faro a bayan watan Ramadan muna karatu a cikin suratul Tahrim a wancan satin mun karanta ayoyi guda 2 kenan na farkon sura din mun kuma ji dan takaitaccen bayani wanda muka tsinta a cikin sura din yau kai tsaye damu tashi a fadin Allah madaukakin sarki ne a aya ta 3 wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha na'am
a'udhu billahi minash shaitani rajim وإذ أصبر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم قال عز من قائل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا كأنبتام الأمر كأنبتام دوني أو كوكما كي إنكتنا إذ أسر النبي لو كتن دا النبي سيراد أمشي ستبتا أغريش ييسر أسر يفتو تمغانا wace take ta surruce kuma yana da buƙatar asirranta ta ila ba'd azwajihi zuwa ga wani yanki na matan shi mana kai ce daga cikin su ko biyu ce daga cikin su ana iya cewa kalmar ba'd sashi haka ɗaya daga cikin wasu adadi ana kiran sa sashi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zance na surru ila ba'd azwajihi ga wani yanki na matan shi hadisan da zance wannan a wancan satin ƴan uwa idan suna tafa da mu mun ambata abubuwa guda biyu wanda shine sababin saukar aya din ko a dalilin zuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sha a ɗakin Hafsa ko a ɗakin Zainab kamar yadda ruwayoyin muka ambata amma ashhar shine a ɗakin Zainab idan zuma ne sannan kuma idan a dalilin Mariya ne Kibtiya Al-Qibtiyya wacce take kuyangaci ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a ranar Nana Hafsa a ɗakin Nana Hafsa a shimfiɗan Nana Hafsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta ma kanshi ita kamar yadda Allah madaukakin sarki ya maida shi halaliya ce tsakanin mutum da abin da ya mallaka to da ta ji ciwo a rarrashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mata sai ya gaya mata kalmomi guda biyu kalma ta farko shine ya gaya mata wannan din da ranki ya baci a dalilin ta ki sa a ranki har abada ta zamanto haramun a gare ni ba zan ƙara kusantar ta ba wannan dan ta ji dadi ƙari akan haka sai ya ce kuma ina miki albishiri cewa a bayan bana na da babanki da baban nana Aisha radiyallahu anha dukkan su zasu zamanto khalifofi zasu yi mulki a bayana wannan an ƙara mata ne ƙari akan abin da ya faru dan ta ji dadi in ba kuma ta muka ce ana gamawa ta kwankwasa ɗakin nana Aisha ta ba ta labarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa To wannan maganar na cewa iyayensu za su zamanto khalifofi, manzon Allah baya so ta yadu, baya so duniya ta sani. Ita kuma tana gaya mata, to an saba umarnin manzon Allah, kuma an saba ka'idar sirrin zance idan aka yi. Sai Allah ya rawaito mana a cikin Alkur'ani, cikin wani ayar da malam ya karanta, wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wani zance ila ba'dhi azwajihi, wani bangare na matan shi, falamma nabba'at bihi, yayin da ta labarta labari. Wannan ita ce dabi'ar mata, kuma darasin da ya kamata mu samu a nan shine kamar da na fara faɗa tun wancan satin, in an labarta an ce sirru ne, to iya kokarin da za a yi a rike wannan maganar a matsayin sirru ya tabbata sirru. Falamma nabba'at bihi, yayin da ta labarta zancen ta faɗe shi, wa azharahu Allahu alaihi, Allah ya bayyano da labarin da ta bayyana zuwa gare shi, shine azharahu Allahu, Allah ya bayyana shi. Nabba'at bihi, ta ba da labarin. Azharahu Allahu, Allah ya bayyana cewa, ta ba da labarin. Wannan yasa nake gaya muku cewa kenan, in an yi sirru tsakanin mazajenku, to ku yarda wannan maganar sirru ce. Idan kuka buɗa ta, kuka ba da sirru ta hanyar da kuke so da wadda ba kwa so, Allah zai iya bayyana cewa wannan sirrin fa ya fita. Ita ma da ta fidda, sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi, yayin da ta ba da labarin, wa azharahu Allahu alaihi, Allah ya bayyana mashi cewa an ba da labarin, an rafa ba'dahu, sai ya sanar da ɓangaren labarin da ta bada, shine an rafa ba'dahu, ya sanar mata ɓangaren labarin da ta bada, wa a'rada an ba'd, sai kuma ya juya kansa akan wani ɓangare na labarin. Ma'ana malamai suka ce anan akwai wata ƙa'ida ta zamantakewa da ya kamata mu fidda. Idan aka yi zance, aka yi wa mutum laifi, to ba a so ya tattake laifin duka ya yi bayanin. Ana so a samu mutum da kara, ana so a samu mutum da kamun kai, ana so mutum a same shi da alkunya. Ko an miki laifi, an miki ba daidai ba, to karki ce komai sai kin gama tattake shi. Haka manzon Allah ya yi. Ita ma da takwahi sirrin ta faɗa, duka sirrin ta faɗa, kuma duka sirrin Allah ya gaya mashi. Amma da ya zo wajenta sai yake cewa me yasa kika gaya mata labarin kaza, sai ya shiru a kan sauran. An rafa ba'dahu, sai ya sanar da ita ɓangaren abin da Allah ya gaya mashi. Wa a'rada an ba'd, sai ya kau da kai a kan wani ɓangare na labari. Malamai suka ce don a ajiye wannan ƙa'idar, kuma da ita Larabawa suka ce mastaqsa karimun qaffu, duk inda mutum mai daraja yake da girma, to bai feke diddiga ba. Mastaqsa karimun qaffu, in dai mutum yana da alfarma, yana da daraja, to baya kididdiga, ba a kwakwaf. Wannan kuma daga cikin darasin da ya kamata mata su ma su ɗauka, kar a yi kwakwaf. Wata tana so duk abin da ya faru tun daga A har Z, tana so ta gan shi tun daga A har Z, sai an gaya mata. Idan laifi aka yi tun daga A har Z, sai ta faɗa, ana a yi haƙuri, tana ai na faɗa, a yi haƙuri, a'a ba ni haƙƙina, a yi haƙuri, a'a ya kamata a ji abin da ya faru. Wannan bai dace ba. A ɗan yi ishara kawai, yana kaza, yana kaza, kuma lokacin yake shiru kawai. Saƙon ya je, an gane eh an miki laifi, an miki kuskure, kin ji ba daɗi, ya za a ji. Shi ma idan ya tahi karwa ya zo fara, to ranar ɗaya ga wata an yi kaza, biyu ga wata an yi kaza, uku ga wata an yi kaza, kowace rana akwai abin da aka yi. To kaga kenan zama za a yi, ko kuma tattara laifuffuka za a yi, wannan ba zai taɓa faruwa ba. To shi ma da ta gama ba da sirrin, Allah ya san ta ba da, manzon Allah ya san ta faɗa, kuma an san duka maganganun da ta faɗa. Amma sai aka ce an rafa ba'dahu, sai ya sanar da ɓangaren abin da ta ba da labari a kan shi, wa a'rada an ba'd, ya kuma kau da kai a wani ɓangaren na labari. An rafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Wasu malaman sai suka yi karanta ayar an rafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. An rafa, ya san wani ɓangaren na labari, wa a'rada an ba'd, sai ya kau da kai a wani ɓangaren na labari. Wasu kuma suka ce an rafa da sunan fishi, akan ce arafa ala wajhihi alkaraha, an ga alamun kin abin a fuskarshi da ta bada labarin arafa ba'dahu yayi fihi da wani bangaren na labarin wa araba an ba'd ya bayar da kai a wani bangaren na labarin a wannan riwayar ko qira'at ta arafa suka ce akan yayi fishi na wani bangare na labarin akan haka ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki hukunci sirru na baki muka yi magana nace kakki sanar kika sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mata saki guda daya shine abu dalilin qira'ar arafa ba'dahu wa arada an ba'd yayi fishi fishin da yake da buƙatar dauki hukunci menene daukar hukuncin saki daya da aka wana na Hafsa ina ji za ku ji a tarihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sakin nan na Hafsa da ya sake ta Umar dan Khattab ya samu labari abin ya tada masa hankali yace da akwai alkhairi a gidan Umaru dan Khattab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake shi ba wannan bacin ran da ya shiga da damuwar sai Allah madaukakin sarki ya turo da malaika Jibril aka ce ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a meda nan Hafsa wannan yasa aka ce raji'iha fa innaha qawwamatun fa innaha sawwama ko fa innaha qawwamatun sawwama ko sawwamatun qawwama arafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi ayayin da manzon Allah ya bata labari da abin da ta tsegunta wa ƴan uwanta mata nana Aisha kenan ita ce suka fi dasawa ita ce ta fita zuwa daya ita ce abokiyar sirrinta abokiyar rahatta abokiyar tsarinta da suka yi manzo Allah ya ji labari sai ya zo ce mata ke kika ce mata kaza da kaza falamma nabba'aha bihi qalat sai ta ce man anba'aka haza waye ya baka wannan labari yanzu kaga akwai musu a gurin mata kenan ta san an yi magana ta san ta bada labari kuma an bata labarin ta fada amma karfin hali sai tace waye to ya gaya maka man an ba aka haza waye ya gaya maka wannan labari wata kil tana so ta san na Aisha ce ta gaya mata a bata ita ma a ci gaba da fada dan me mun zo mun yi gulma ko dan me yasa mun yi sirru zaki zai ki gaya maka dan me yasa zaki tona mu asiri a heke yar bajeci ta tambaya man an ba aka haza ba ta yi musu ba kun ga anan cewa ni wallahi ban fada ba ba ai ba wannan yana daga cikin ladabin hawa da ya kamata mu dauka idan mutun ya san ya fado magana ya san tana kansa kuma aka gano an sani kare musu kare ƙarya aka ke ce kika ce kaza ki ce wallahi ban fada ba sai a zo ayi ƴan mata ayi abinda mata suke yi ayi tsiye ku ko ƴar kure a kira wanci a kura wanci a kira wanci kuma yake tsuru-tsuru so in kin san kin fada da an fara yake ce eh kuskure ne ko kuma ke dan yi borun kunya haka me yasa kika je kika cewa wanci ni bana san kananan maganganu in gulma ce kowa ma yana yi kike ta haike fita so yanzu dai kin ga kin je zarge su ta in gulma ce kowa yana yi baki fada ba kuma baki ce baki fada ba ko baki dauka ba sai ai barambara a ce eh ta barmar kunya da hauka ake nade ta to a nade ta da haukar yafi akan ai ƙarya ita ma ita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam far man an ba aka haza waye baka labari qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nabba'ani al-alimul khabir wanda ya bani labarin abun da kika ga mata al-alim mai cikakken ilimi Allah ya san komai da ke faruwa shi ya bani labari al-khabir kuma masani mai bada labarin akan abin da mutane suka aikata sai mu ga cewa kuma ina kofar musu qala nabba'ani al-alimul khabir al-alim sunan Allah madaukakin sarki ne wanda ya san komai wanda aka yi da wanda ake yi da wanda za a yi wanda ma ba a yi ba inda za a yi shi ya san yadda za a yi shi Allah madaukakin sarki ya san wata kila ayi ittifaki a ce ga fili nan an baki zo ki gina shi har kika mutu baki gina ba to Allah ya san inda zaki gina din ga yadda zaki gina shi shine abinda bai faru ba ma inda zai faru Allah ya san to yaya zai faru shine al-amin al-khabir shine wanda ya hade ilimin sa akan abin da ya faru kuma in zai bada labari cikakken labari yake badawa kuma akwai kwarewa a cikin bada labari yace nabba'ani al-alimul khabir to abin da ya faru daga farkon surar zuwa wannan ayar tabbar akwai wani kuskure akwai wani abu na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi akwai wani abu na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na mai gida sai Allah ya ja hankalin matan da abin ya faru a kansa su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ce da su
in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukum wa in tawaha alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin
Nah, Allah madaukakin sarki yace in tatuba ila Allah ku dai ku tuba zuwa ga Allah ko kuma a matsayin sharadi ne in tatuba ila Allah idan kun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sagat qulubukum tabbas zukatanku sun karkata zuwa ga abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ay malat amma yuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ay lalle zakatan ku sun karkata zagat wa malat anil haqqi ta karkace ta zame daga kan gaskiya me karkatawar abu guda biyu ne ko dai manzon Allah yana son ku yanga shi kun hadu kun yi kutufifi kun hana shi mu'amala da ita kun tirsasa shi ya bar abin da yake so wannan ba daidai bane ko zuma da yake sha kun hadu kun yi kissa ta ku da mata kun hana he sha zuma alhali yana so kun samu biyan bukatar ku kan abin da mai gidan ku ko ba shi yake so ba wannan akwai kuskure wannan kenan a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama namiji abin da yake so ki kutun kutun ki haramta masa san wannan abin to akwai kuskure cikin shi ini aka ce to da Aisha da Hafsa su biyin Allah ke magana in tatuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ine a shartu jawabu shartin suka ce ma'lum aila kana khairan lakuma aw kana khairan lakuma in kun tuba zuwa ga Allah wannan yafi muku alkhairi faqad sabqat qulubukuma suka tanku sun karkata zuwa ga saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka karanta ayar in kun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sabqat qulubukuma dama zukatan naku sun karkata zuwa ga tuba din tun kafin Allah ce tuba sun gane sun yi kuskure kuma sun yi kokarin su tuba din zuwa ga Allah shine faqad sadat qulubukum zukatan ku sun karkata zuwa ga tuba wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ƴan shi'a suke murda su in ta tuba ila Allah idan kun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sadat qulubukum zukatan ku ta karkata zuwa ga saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan san abin da ba shi ke so ba kenan kina zauna da miji kuma kina san abin da mijin ki ba shi yake so ba akwai kuskure a cikin wannan zamantakewa akwai garaje ya kamata ya zamanto gaskiya da gaskiya ce mai gidanki ya aure ki ya zamanto abin da yake so yake ke so amma yana zauna akan ra'ayi kina zauna akan wani ra'ayin na daban akwai kuskure faqad sagar qulubukum so kuma in shi asu suka ce a wai faqad malat qalbakuma ila al-kufri zakatan ku sun karkata zuwa ga kafirci wannan akwai jairanci akan haƙƙin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai harke ta haƙƙi inda matan manzon Allah sun kafirta suna kan kafirci ya kuma Allah madaukakin sarki a matsayin shi na ubangiji ya zabi manzon Allah a matsayin fiyayyen halitta kuma ya barhi ya zauna da waɗanda suke akwai munafurci ko kafirci a zakatan shi ba za a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka bane amma a mu'amala ta aure sun yi kuskure kuma Allah ya gyara kuskuren faqad sagar qulubukum Allah sai ya ja musu kunde yace wa in tazahara alaihi idan ku biyin za ku yi taimakakkeniya a kansa ana samu miji yayi fada da matansa ko yayi fada da daya dayar sai ta tayi dayar saboda haka yadda wannan take fihi da hi wadda ba ruwanta ita ma haita higo sai su ci gaba da fiki nan ya ji ba dadi nan ya ji ba sanyi nan ya ji ba hutu nan ya ji ba sararawa duk inda ya je wuta ci sai ya musu abin da suke so su da daki su yi hewa su kahe sannan ga ma ya tsara to ba a so mai gida a masa irin waɗannan hadin kan karfi faqad sagar qulubukum wa in tazahara alaihi in kun masa taimakakkeniya kun hade masa kai kun juya masa baya wannan na Aisha kenan da na Hafsa sai Allah ya ce to ku tsaya ku ji yadda abin zai faru fa inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki huwa maulahu shine mai jibin tsar al'amarin shi idan kun ga kubin za ku yi tarayya ku cuce shi to Allah zai mara masa baya fa inna Allaha huwa maulahu to duk wanda Allah ya mara mashi baya waye idan ya juya masa baya zai tozarta babu sai aka ce to in har kun nemi ku mai tarayya ku juya masa baya fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu da malaika jibril Allah zai taimake shi malaika jibril zai taimake shi wa salihul mu'minina da kuma salihan mu'minai za su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce a cikin salihan mu'minai har da iyayensu idan ku biyun kun hade kai za ku musguna wa manzon Allah to da babanku Umar da babanku Abubakar da sauran sahabbai ba za su fa goya muku baya ba za su goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaika haka nan dukkanin mala'iku ba'da zalik a bayan waɗannan kuma a bayan abin da ya faru zahiran za su zama to masu taimako ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan kamar Allah baya so su matan manzon Allah su shiga sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun kafin su shiga sai aka ga musu ga abin da zai faru in kun hade kai ku cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai taimake shi malaika jibril zai taimake shi iyayenku za su taimake shi mala'iku za su bada taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi wannan fadan ko ba za su yi ba na'am ba za su yi ba duk matar da ta san in tawa mijinta ba daidai ba ta koma gida babanta zai furtume ta ya nuna mata laifi ya nuna bayya kaunarta mijinta yake kauna za ta yadda ta tsokane wannan fadan Hafsa in an sake ta ina za ta koma gidan babanta Aisha in an sake ta ina za ta koma gidan babanta sai aka ce in sun yi din baban nasu ba zai ba su goyen baya ba zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ne yasa aka ce in ta tuba ila Allah faqad sagar qulubukum wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahid malaiku za su zaman to masu taimako ne a bayan wannan al'amarin da ya faru na'am
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
نعم Allah madaukakin sarki sai sake gaya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai asa rabbuku asa a zancen dan adam tsammani ake tsammani ake ajeta ana tsammanin in har manzon Allah ya sake ku amma a wajen Allah madaukakin sarki tabbas ne in kuka juya masa baya kuka yi taimakekeniya kuka hade kai kuka juya masa baya to kuma tabbas ubangijin shi shine asa rabbuhu tabbas ubangijin shi in tsallaka kunna in har ya sake ku an yubaddilahu azwajan khairan min kunna to zai canja masa waɗansu matan khayran min kunna waɗanda sun fi alkhairi a gare ku da haka ko kuna tutiyar ku ne ƴaƴan manyan sahabbai kuna tutiya ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuso kuma ina tabbas yana sannan su tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ahabbu an-nasi ilayka ya Aisha a duniya wa ka fuso yace na Aisha wannan har matan manzon Allah sun san da wannan hadisi a mazafa yace babanta da hike nan ba amma duk da haka sai aka ce in kuka yi masa hadin kai kuka cutar da shi kuka juya masa baya to Allah sai ya kawo waɗanda suka fi ku alkhairi su wai suka funa na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faru da Allah ya kawo waɗanda suka fi su alkhairi da bai faru ba sai suka zama to su ne mafi alkhairi din asa rabbuhu in talaqa kunna ayyubaddilahu azwajan ubangiji zai canja masa waɗansu matan khairan min kunna waɗanda sun fi ku alkhairi an yi bajilahu azwajan khairan min kunna ko na'am muslimatin siffofin waɗannan matan da Allah madaukakin sarki zai canja masa shine aka ce muslimat muslimai ne
zahirinsu dukkanin ayyukan addini suna yi, kuma su sallama wuya ne. Sallama wuya shi ne har idan sun samu saɓani da mazajensu ba sa cijewa su tsaya a kan bakansu, a sukan dawo zuwa ga abin da mazajensu suke nufi. Shi ne dalilin fara kawo musulmacin a kan muminat. Duk abin da zai nuna tsakaninsu da Ubangiji sun sallama akwai shi, tsakaninsu da sallamawa da mazajensu akwai shi. Da haka Ubangiji zai canja masa da mata masu meƙa wuya, masu sauƙin kai, musulmat. Mu'minat kuma mu'minai ne, qanitatin, masu tsananin buyayya ga Allah maɗaukakin sarki, ta'ibat, masu tuba, qanitat, masu ƙasƙantar da kai, ba girman kai, ba jin isa, ta'ibat, masu yawan tuba, abidat, masu ibada, daransu da rana ibada suke, sa'ihat, aka ce masu yawan azumi, ita ce kalmar sa'ihat. Sayyibati, waɗansunsu zawarawa ne, wa abkaran, waɗannansunsu budurai ne ko budare ne. Na Aisha da aka garanta gama ara ta ce, to ai da mu ake din dai, har yanzu din dai mu din ne, mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma har yanzu waɗannan siffofin namu din ne. Mu ne dai muslimatin din, mu ne mu'minatin din, mu ne qanitatin, mu ne ta'ibatin, mu ne abidatin, mu ne sa'ihatin, cikinmu akwai zawarawan, cikinmu akwai ‘yan mata ɗin. Yace har yanzu siffofin mu ake karantawa, wa'azi dai aka yi mana mu gyara mu sukar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan matsalar da ta faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi tsamari a kan Nana Aisha, ta kafe fa tabbas Mariya sai an daina fa mu'amala da ita. Hafsa ta goya mata baya, tabbas sai an daina fa mu'amala da Nana Mariya. Tabbas wannan zumar a daina shanta, kawai shi ne zama lafiya. An musu jawabi sun ki, sai ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci. Na ce a dalilin ɓacin ran ne aka saki Nana Hafsa ta tafi gidansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa ya ɓaci sai ya tattara, to wannan ɗin da ba kwasan a ɓangaren da aka yi mata ɗaki, sai manzon Allah kuma jikin masallaci, sai manzon Allah ya tattare ya dawo ɗakin Mariya ɗin. Sauran matan ya ce, da ni da ku wata ɗaya ma ga wanda zai yi laushi. Wannan magana da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ma ɗakin Mariya, ita ce ta ratsa garin Madina, ake cewa manzon Allah ya saki matansa, manzon Allah ya saki matansa, manzon Allah ya saki matan shi. Kuma ɗan Khattab ya ce, muna munawa ba ne ta zuwa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi gidansa a wajen garin Madina yake, ko yana da amarya a wajen garin Madina, in yana bakinta to ba kullum ba yake zuwa cikin Madina ɗauki karatu. Da shi da maƙwabcinsa sai su raba a biyu, maƙwabcin sai ya zo ya ɗauki karatu, in ya koma da daddare kafin su shiga gida sai ya gaya wa Umar ɗan Khattabi da kaza da kaza da kaza. Shi ne abin da ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Washe gari idan Umar ya zo, shi kuma sai ya koma sai ya ba wannan maƙwabcin nasa, yau kuma da kaza da kaza ya faru a gajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ran da wani ya taho makaranta, wannan ya tafi kanti. Ran da wani ya taho makaranta, sai wannan ya tafi kanti. Kaga rana ɗaya kenan sun samu ribar kasuwa, kuma sun samu me? Sun samu ribar karatu. To ran nan sai ya ce, bakin abokina ne. Ya ce, kuma muna tsammani akwai ƙabilar da za ta kawo hari garin Madina. Yana dawa sai ya ce, sharri ya faru a garin Madina. Ya ce, wani irin sharri? An kawo harin ne? Ya ce, ai wannan sharrin ya fi wanda kake tsammani zafi. Ya ce, menene? Ya ce, manzon Allah ya saki matan shi. Sai ce, aiko manzon Allah in ya saki matansa aiki ya ɓaci. Ya ce, Allah Allah nake gari ya waye, gari yana wayewa, manzon Allah Umar ɗan Khattab ya taho garin Madina, ya gangaro cikin gari. Ya nemi iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka hana a karo na farko. Ya nemi karo na biyu, aka hana. Karo na uku, aka hana. Umar ya haƙura zai juya, sai aka tura mutum aka ce ya dawo. Ya shigo. Sai ya gaya mashi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an ba da labari ka saki matanka. Shi ne abinda gari ya ɗauka, ya ce ban sake su ba. To wannan magana ta bai sake su ba shi ne Umar ɗan Khattabi ya sauko sai ba wa mutane labari. Kuma a dalilin haka Allah maɗaukakin sarki sai sake saukar da aya a cikin suratul nisa'i, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah sallallahu alaihi wasallam, idan wani al'amari ya same su na jin daɗi ne ko na razani ne, sai ka ji duk sun ɗauki labarin sun za tsaya sun yaya tahi cikin gari. sai aka ce kafin su yayata din da sun mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah ko zuwa ga ma'abota al'amari cikin su da wanda suke binciken hakikanin labarin da sun samu musu labari sai Umar yace ni ina daga cikin ulil amri da nasu ayata alqur'ani to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura cewa matan shi suka tsaya akan wannan bakar tasu sai da suka yi kwana 29 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shigowa dakin su sai Allah ya musu wannan jan kunna in ta tuba ila Allah fa qad saqat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara na'am
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
نعم wannan duka abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan ta yi fushi ta ja gefe wannan tana ganin sai an mata kaza za a zo na lafiya kala wannan tana ganin in ba a yi kaza ba an rena ta wannan tana ganin ita bata da kima bata da mutunci sai Allah ya tattare duka darasin da ya faru cikin ayatin daga farkonta ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik har zuwa asarabuhu in qallaka kunna sai ta yi alladhina amanu ya kuma su imani a cikin masu imanin akwai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi akwai mu mazan mu da matan mu amma umarnin ga maza yake tafiya ya ayyuhan nabiyyu amanu ya kuma su imani ku anfusakum ku kare kawunan a ij'alu bainakum wa bainan nari wikayatan taqikum wa ahlikum wannan kariyar da za ta kare ku ne kuma ta kare iyalanku ku anfusakum ku tsare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku naran wata wuta sai aka ba mu duka darasin rayuwa idan Allah ya kaddara mace tana karkashin namiji wanda zai hana ta fadawa wuta namijin ne ita a karan kanta fa za ta iya hana kanta fada wuta? Tambaya ce zuwa ga iyaye mata ko ƴan uwa mata. Mace a karan kanta tana iya hana kanta da kanta fada wuta? Na? Na? Ku bani ansa ɗaya bayan ɗaya. Za ta iya? To ku bani labarin yadda za ta iya. Wa alaikum salam. Ina so ne mu samu fa'idar shi yasa na tsare tambaya. Na'am. 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 Ra'ayi na daya. Wani ra'ayin fito? Ita wannan tana ganin matsawar mace ta tsaya ta kiyaye abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ta ta kiyaye ta bi dokokinsa a zahiri ta bi dokokinsa a boye wannan koda bata da mahaifi koda bata da miji za ta shiga aljanna haka ne ko haka bane ba wannan ba musu akan haka amma to abin da ake nufi ita mace a karan kanta za ta iya tsayawa 100% akan dukkanin dokokin da take da bukata ba tare da tunfasar wani ba mace za ta iya 100% ai kun fi ne sanin kanku na ba za ta iya ba ko tsakani da Allah na'am waɗanda suke da mazaji nawa ne suka yi sati ko suka yi sati biyu ko suka yi wata ba a samu wani abu ba da suka cije ga yadda take so ga yadda mijinta yake so akwai da yawa ayi kamar hekara na
kika ce ko da ba za a hekara ba ko ba za a hekara za a samu za a samu da su hekara ko na'am wannan bana musu ana iya na'am kika ce wallahi bana ji matar fir'auna na'am ta kare kanta daga fadawa wuta ko ga wata malama ta bada misali ita kahiri gadi mai ma'akrahim wanda yafi kowa kafirci ta zauna amma kuma gashi ta hana kanta da kanta fadawa wuta ko wata kalhira darasin da zamu tadda a ƙarshen wannan ayar a ina ne ake iya samun waɗannan bambanci din amma zahirin rayuwa abin da yake faruwa kashi 90 na mata bance 100 ba ko suna da buƙatar sai an tankwara su akan wani abin koda ba komai da komai ba misali idan al'ada ta taso yana da wahala mace 100% ta tsaya ta dabbaka sunna koda da tsayuwar miji wani lokacin sai an samu bacin rai haka ne ko ba haka bane mu fasa misali akan ku kun fahimci misalin da nake nufi na watakil yanzu idan auren yar ɗaya ku ta zo yanzu nan tana gurin karatu tana komawa gida sai aka ce ai yanzu nan aka zo neman auren yarki mijinki ya bada har ma an tafi a kai ta ɗaya nawa ne ransu ba zai ɓaci ba mene ne zana iya wa ya bai ganta ba gahe ku har ya zo ya tambaya ki sai bai ganta ba ke te dai baki ganshi ba amma hi ya ganta to yi hakuri bari a miki tambayoyi wace sai an sa rana wace sai an sa rana idan aka zo neman aure wace sai an sa rana na'am yana zuwa neman izini da ya zo neman izini sai aka ce an bashi sai aka ɗora masa da aka gama waye suka mata ku tafi auren ya yi ko bai yi ba da Allah nawa ne a cikinku ba za su tada hankalin mazajensu ba idan hakan ya faru don Allah in kaɗan ne ba za a kwana ba ana bala'i a gidan ƴattawa ina masallaci a aurar da ita yanzu a ɓangaren namiji idan haka ya faru babu wata matsala a ciki za a iya zuwa neman ƴarsa a yanzu zai iya bada ta zai iya kai ta gidan miji amma mace za ta iya cewa ba ta yadda ba mene ne zai sa ba za ta yadda ba bid'a da al'ada wata ta fara cewa ba a sa rana ba sa rana ba a cikin tsarin aure ba a yi biki ba waye ta yi biki idan za a yi aure sannan idan za a yi bikin dan Allah nawa ne mata suke yadda suke zuwa islamiyya haka suke zuwa gidan biki mata nawa ne mata nawa ne idan za su je ba za su yi ado ba ba za su yi fulawa ba ba za su fidda kayansu masu kyau ba a ɗauke rawa a ɗaje kaza a ɗauke kaza kuma ko da ba komai a wannan a cikin gidan da take biki za ta danga zirga-zirga ne da gwalagwalanta da adanta da wane ne wannan koda mai bidiyo na ɗauka mai kyamara na ɗauka waɗannan duk abubuwan akwai nau'i na saɓon Allah maɗaukacin sarki idan ba namiji ba ne ya tsaya a kamace a karan kanta ba za ta iya kiyawa a kan wannan gaba ɗin ba yana daga cikin guraren da ake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wannan ana da buƙatar namiji ya tsaya a kan wannan ya yi faɗa a kan wannan kuma idan namijin ya tsaya suna faɗa da matansa a kan irin waɗannan abubuwa yana daga cikin inda Allah ya mai da ragamar hannun namiji ku anfusakum wa ahlikum nara yanzu misali wata idan baban ta ya mutu ko baban ta mutu daga an gaya mata labarin mutuwar in ta kwahi ihu ta tafi gidan mutuwa ba ma ki sai bayan sati za ta dawo gidan gidan mijinta ba ma ya bukata ta tambayi zan zauna ko da bukata tana ganin automatic ne haƙinta ne tunda babanta ya mutu kawai za ta zauna a gidan makoki za ta yi makoki haka ne ko ba haka bane ba
da yawa ba sa iya ganewa cewa mace in tayi makokin da ya wuce kwana uku idan ba akan namiji bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsine mata albarka galibi sai an yi bakwai ko an yi takwas ko an yi 40 zaka ga ta dawo sai ci so irin waɗannan guraren namiji ne zai tsaya ya ga mace fa irin waɗannan gurin bai kamata ba idan ya daga mata kafa kwana daya kwana biyu kwana uku in ya je ya ganta sharkaf sai ce a ya kamata kuma yanzu ki je ki wanka ki sa kwalli ki sa jambaki a yi miki fulawa a yi kaza dan ta kaba ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta ga kowace mata ci ta yi idda akan wani mutum sama da kwana uku idan ba mijinta bane ba wannan ita ce za ta yi wata hudu da kwana goma dan Allah mata nawa ne kake samun rasuwar mahaifi ko mahaifiya ta ma gane cewa ba a yi makoki sama da kwana uku a taka mata burki wannan yana da gurin da dole sai namiji ya kama mace ake zama daidai duk inda mace take da hankali wallahi an bar labarin wata mace da cikin labarin da ya tada mun hankali na ji hadarin al'amari din in aka ce in lissafa mata masu san addini masu san sunna masu tsayawa akan gaskiya wallahi yana da wahala in kare lissafi ban sa da ita ba amma da aka yi mata kihiya ta ce duk abin da ake sai nayi aka yi mata aziki duk tsoron Allah ta ce malam ka kai kai shiru magana tsoron Allah kawai ta kare tunda an mun sai nayi to dan Allah a irin wannan gurin idan mace tana makancewa akan kishiya waye ya kamata ya hana ta yadda take tsammanin kuma za ta kwace hannunta da kan kishiya zuwa gurin boka ne zuwa gurin dan sihiri zuwa gurin dan tsubbu zuwa gurin ɗan ina da kare duka waɗannan guraren idan an je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah babu addini ba shi ba mutum wallahi tsayawa mace a irin wannan ba kowace bace da kanta za ta tsaya ta wa kanta da kanta fada ta fada bai dace ba tana da buƙatar agajin namiji a wannan guri ko agajin mahaifinta ko agajin yayinta ko agajin kananta ko agajin ɗanta ko agajin mijinta shi yasa Allah ya dauke akalar fadawar wuta daga hannun mace a karan kanta aka mai da shi hannun namiji ko an fusa kun wa ahlikum nar wannan hadda kananan yara da haka wannan rikicin da ake ana ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ba wa matansa gudunmawa ta kasu fada wuta kuma mata ku yadda wallahi wani lokacin sai namijin ku ya tsaya sannan za a yi hada ku fada wuta mace in ka saka ta kawai gagaram 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 ba za ka ji ka bai gam sai dai da kai da ita ka ji ta fada wuta kuma ta jawo ka galibin matar da ta fada wuta zai wahala bata ja mijinta ba zai wahala ta fada bata ja mijinta ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dayus la yadkhulul janna duk mutumin da bai da kishi ba zai shiga aljanna ba waye mutumin da bai da kishi yace allazi yaqirul khubsa fi baitihi shine wanda yake barin barna a cikin gidansa yanzu mata da yawa in ka kyale su sun yadda gidansu ya zama daba wannan sun yi primary su tsaya kofar gida suna gaisawa wannan sun yi secondary su tsaya kofar gida suna gaisawa wannan dan makwabtansu ne su gaisa wannan kaza wannan ya shigo wannan ya fita tun daga safi har dare sun yadda da wannan in ka ba kai magana a ce kai kafi ya kihi argina kake an ce maka ina kaza ne so take duka wannan abubuwan abatta dole namijin shi zai dauki hakuri ya dauki bacin ran ya dauki fihinta ya hada sannan kuma shine ba za a saba wa Allah madaukakin sarki ba manzo Allah ya ce iyakum dukhul ala nisa ina hana ku shiga gidajen mata matan aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ara'aita alhamd ya kake gani to dangane da dangi danginta dangin mijin a hana su shiga gidan miji manzo Allah ya kake gani ta irin waɗannan mutuwa ne shiga su gidan bala'i barnar da ba ta faruwa da baki da su din tana faruwa da haka wata mata in ka kyale mata mara kannan miji suna shiga da yayin miji barnar da ba a tsammani tana faruwa in ka bata karama karaman danginta suna shiga barnar da ba a tsammani za a faru tana faruwa a cikin gidan miji so irin waɗannan ita mace a karan kanta dan Allah tana hana kanta ko ba ta hanawa mu yi wa kanmu da kanmu gaskiya wallahi ba ta iyawa mun faɗa kwanan nan nayi wata lecture ko nayi a cikin ajujuwan mu na mata nace galibi abin da yake damun mata ba su ma san su waye muharraman su ba nace yanzu dauke misali mutum sai ya aure mace yana da wa wannan sa sai yake da dan idan dan wansa ya shigo gidanta me take cewa ya shigo
na danta ko ta take danta ne zo gidan za ta yi mu'amala a gaban sa kamar tana mu'amala a gaban danta haka ne ko ba haka bane in ka ajje mata 30 ko 100 90 za su mu'amalance shi ne a matsayin suna mu'amalantar dan su haka ne ko ba haka bane dan su ne ko ba ni gaskiya da gaskiya na ba dan su bane dan Allah a cikin ku nawa ne idan dan iyayen mijinsu yazo gida suke sa hijabi su kimtsa su mu'amalance shi irin yadda suke mu'amalantar ojukku ko obasanjo dan Allah nawa ne na nawa ne suke ji ba kole ya shigo gidan nawa ne suke ji a cikin su ba dan su bane ba daga cikin hadarin abun shine shi wannan da kika dauka danki ne ba danki bane kuma akwai aure a tsakaninku kisa na karanta hakuri wata ta kama baki haka ne wallahi akwai aure a tsakaninku me ya hana aure ki kawai saboda wan babansa ko kanan babansa yana auren ki in ya sake ki ko ya mutu ya halatta aure ki so idan akwai wannan hadarin mata ba su sani ba kuma suna mu'amalantar sa yadda suka ga dama kenan ana da buƙatar namiji yayi tsayawar daka ya hana gaya mata cewa wannan abun ba daidai bane yana daga cikin mahallan da aka ce ku anfusakum wa ahlikum nar isa ko ku yadda ko ku yadda wani lokacin na fada in ka sakawa mace ragama yana wahala ita da karan kanta da kanta ta hana kanta fada wuta na'am eh na'am ba ta san shi dan yayin mijinki ko dan kanan mijinki wata kil baba sa ta mutu tun yana karami sai mijinki ya dauko ki aka yi gidansa kika rike shi tun yana shekara 2 ko shekara 3 har ya kai shekara 30 kina ji kamar danki ne akwai sassauci ko ba sassauci babu sassauci har yi o an fuka kuma ahlikum nara ina amfani ba da misali da shi akwai kes da ya faru in mun fade shi ba komai bane min babin ilimi ne wani irin misalin da malama ta bada sai dauko yaro ya kawo gidansa ya ce a rike aka rike yaron shi ya dauki dawainesa da komai har yaron ya girma ya gama karatunsa wata kila ya zama mutumin kansa Allah sai wa shi wanda ya rike shi din sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya mai rasuwa matarsa ta gama ta kaba aka raba gado aka yi komai tunda bata gama tsufa ba sai ta take da bukatar ta sake aure wanda ta ga kamata ta aure ta ga wannan yaron da ta rike ya fi kama da zai rike mata amana sai ta ce to ni za ta aura ba hine misalin da kike tambaya akan sa ba hine ko ba hi bane sai ta ce wannan yaron take so ta aura ɗan uwan mijin sai suka ga aure musu daidai ba za a yi ki rike yaro a matsayin danki kuma yanzu ki aure shi wata kiran su ya bace suka samu tashin hankali an tambayi ɗan hisba an kai fada an kai ina ne ƙarhe ni din da nake magana an zo an tambaye ni ga matsala mai iri kaza mai iri kaza ya halatta a musulunci nace a guje a bahi aura wata kila ya zamanto darasi ya zamanto karatu babu inda aka ce bai haramta ba sauran malaman da suka bada fatawar haramun ne nace to ku zo mu zauna sai mu tattauna mu ga ina zamanto haramun a musulunci ita matsalar ko duk musulunci kakkab ba a tattauna matsalar ba inda ta yi kama da ita sahabi ne guda ɗaya kamo yaro yana ɗan mitsitsi sai ya ce wa matarsa ungwa rike shi da ya fara ɗagawa sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da kishi wane ana rike shi a gidana idan ya girma shigarsa gida za ta ɗaga mun hankali tunda matar ba muharramunsa ba ce ba ita ce uwarsa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya wa matarka ta shayar da shi nono sau biyar sai ya zamanto istisna'i ne shi a kansa saboda a karantar da duniya ga yadda ya kamata a mu'amalanci al'amari din da haka matarsa in ta zo shayar da karamin yaro ita kuma yadda ta tsa masa nono a kwano sai daga kai kwat 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 he he sai da aka yi sau biyar sai aka ce to yanzu matarka ta zamanto uwarsa da haka yana da damar ya shiga gida yana da damar ya fita in dai da kika kama yaron baki bahi ba nono tun yana karami ya sha
idan ya daga yayi wayo ya fara sanin mace ya fara sanin bambancin ta da miji ya fara sanin nan kirecin mace ne nan ba ta to a mai da shi wani gurin kuma ke daga gidanki ya fita wannan shine gafi ne na gaskiya idan kuma zaki iya sakaci a gaban wannan yaron to kuma shine abin da zai kai ki wuta shine ma'anar ku anfusakum wa ahlikum nara in kin rike yaro ya girma yana ganin tsirecin ki wallahi ba ki da uzuri a wajen ubangiji ya ga karamin tsirecin ki ya ga babban tsirecin ki ya san kazanki ya san kina da kyau ya san bakki da kyau ya san ga gurin da ya muni ya san ga inda tsufa fara fito miki ya san kaza ai kanin hadari ya faru wallahi za ku biya ni a gaban ubangiji da ke da shi din yasa aka ce ku anfusakum alaikum nara hina miji wannan ba da matsala akan shi haramun ne haramun ne kai da na higa kawai ta girma amma mace ta ga ya mata nauyi za a zage ta za a ga mata bakar magana za a ce batta san dangi batta san kaza duk ba ta kama kamula kamar uzuri irin na shedan aka ce ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara wannan ayar ina ga mu kwana akan ta idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu dawo ta kanta mu ƙara bayani akan ma'anar ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace da na
ta wannan take cewa assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya malam tambaya ta ita ce ina kiwon kaji sai suke shiga gidan mutane suna cin abinci to malam dan Allah da alhaki ko babu
in ba su yafe ba akwai alhaki sai ki tsare su a keji ki hana su fita ki ba su abin da duk ya kamata cikin kejin ki ko ki nemi sahalewar makwabtanki
wannan kuma tace malam ina menene ingancin maganar da mutane ke faɗa wai duk wanda ya sanar da ɗan uwansa shigowar watan Zulhajji an haramta masa shiga wuta dan Allah malam ayi jin kunne gami da faɗa
wallahi ban san ingancin maganar ba kuma ban taba jin ta ma ni a yanzu ai indai haka daga an zanta kai Zulhajja ta higo ba za ka shiga wuta ba hada arna ba su shiga ba tun arna ma ai tana da Zulhijja kuma sun shaga ai wasu yau Zulhijja ya kama kuma hikenan kai ba shiga wuta ba aba malama gaskiya ya kama da ba daidai ba a hirya kai aljanna ana higar ta ne da aiki na'am
dan kuma mun
na'am
wannan tace assalamu alaikum malam dan Allah muna tambaya akan cewa an ce idan kai rantsuwa idan kai kaf idan baka yi kafara ba dole sai kai azumi uku
mace ya halatta take yin sallah saman kafarta a buɗe bai halatta ba na sha gaya wa mata duk matar da za ta yi sallah wani bangare na jikinta in dai ba tafin hannu da fuska ya fita ba sallarta ba ta karbuwa mace idan ta yi shekara 100 tana sallah wani bangare na jikinta yana fita lalle sallarta ba ta karbuwa da haka abin da yafi zama alheri mace ta samu zurmikekiyar riga da tafi karfinta idan tsawonta inci 7 ne ta samu riga inci 10 kaga inci 3 yana zaune a ƙasa to ta yi sallah ta ƙare fa'in da ya fito a jikinta hannunta ma ya lime a hannun rigar wala nahi ne fi mata alkhairi ko ta samu zulekar mijinta idan za ta yi sallah ta zuba ta ta ka hijabi ta dora a wallahi dariya kuke ko shine zaman lafiya ta ka hijabi ta dora akan zulekar ta yi sallah kirf ba abin da ya fita wala nahi ne fi mata zama alkhairi da addinin musulunci yace ya ba wa mata dama na'am da addinin musulunci yace ya ba wa mace dama idan za ta fita da rigarta ta ja kwata ta ja bula ta ja shara kuma aka ce kar ta wanke ta yi sallah a haka wallahi akwai abin da addinin musulunci ke nufi amma da galibi mata abin da suke so ya kago kaurin su a waje wai ta nuna maka ita ba ta da tabo kuma har yanzu ba ta fara baya ba abin da ya dame su kenan kuma za ta yi sallah haka za ta kalli gaba saka gara ta zuba sallah kuma tana yi wallahi ko kallon sallar ba a yi dole he ta samu hijabi ta luma ta kawo riga ta sa ko ina a jikinta bai fita ba sanan ta zauna lafiya kala in za ta yi sallah rabin kaurin ta ya fito hannunta ya fito ta daga Allahu akbar a ga tsintsiyar hannunta a banza ba ta sallah dan haka wannan hijabin mai hannu ko doguwar riga shi sa matan sahabbai suka ce suna da rigunan da suke sallah da su suna da rigunan da suke haila idan ka higo gida ka gansu da riga kaza ka san haila take in ka higo ka gansu da riga kaza ko ba su yi ba baka tambaya ba sallah za su yi ko sallah sun yi sallah dan haka idan zaki yi sallah zaman to kina da rigar da zaki kawo ki kima kirim ki higi a cikin ta ki bata ɗan yatsinki sun bata kafafuwanki sun bata ki kawo fitsarki ki daure ki kawo niqabi ki daure wallahi miki alkhairi minti biyar ne minti goma kin yi sallah ɗan yaso ki ware ki dawo normal rayuwarki wallahi ana yafi miki alkhairi ko tafiya zaki ki tafi da kayan sallah a cikin jakarki wannan ko ba dan kuma ba idan zan yi sallah in kawo in zurmukata in bata a ciki ko ki sai wandan ɗan ball track suit idan zaki sallah ki sako ya rufe har ta kalmanki har cikin kafarki ba a ganin ta kamar wandan tattabara aka yi kamata ki sallah ki kare wallahi wannan yafi miki alkhairi da aka mace in za ta yi adanta ta yi adanta amma a ciki a same ta da wando kamar higar mahaukata wannan ina abin da ya dace ga mace ina zaman lafiya wallahi Allah ya samu dace
wannan tambayar ita akan rantsuwa ne take idan mutum ya rantsuwa an ce idan zai yi kafara ba zai yi kafarar azumi uku to amma an ce kuma mutum zai iya ciyar da mutunai goma ko ya tufartar da su ko kuma ya yanta baiwa sai ta ce to ciyarwar da za a yi wa mutunan goma da tufartar da su dole sai dai a rana ɗaya za a ciyar da su
kafin a yi abin da ake so idan da hali ake so in kina da hali ki ci da su haka Allah ya ce fa ifa'amu fa in kafaratuhu ifa'amu 'asharati masakina ba za a iya bane dole haka za a yi duk wacce ta yi rantsuwa kafarar ita ce ciyarwa fa kafaratuhu ifa'amu 'asharati masakina kamar yadda muka fada muka yi bayani a cikin satin ko min awsaqi ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wannan shi ne zabu ko ciyarwa ko tufatarwa ko yanta baiwa sai an rasa wannan ukun ne sannan ake azumi uku azumi uku ba kafara bane ciyarwar ita ce kafara tufatarwar ita ce kafara ba da baiwar ita ce kafara sai an rasa kwata kwata babu babu yadda za a yi kira da naira 10,000 kina a dahe kuma ki tarki azumi ba a so wannan 10,000 zaki sai dauko a je a soyo shinkafa ke ma ki ce fa ne ki ji abin da maza suke ji a bawa mutum 10 ki ga a yake nan mijin ki yana kokari 10,000 sau ba adadi wani mutum 10 yake ciyarwa ba rana daya ba biyu ba uku ke ran da kika gwada na daya zaki gane ya maza suke ji kuma tafi da kanki da kanki ki ce nawa ne kwanan shinkafa a ga miki 1,700 nawa marka daya aka hada 500 nawa ice ki ji kudin sa nawa ake dora gas ki ji kudin sa mai ruwa ka ji mai duk yana ki saya gihiri magi take away yake gwada ki gani wannan fa abinci daya na safi ta hima mai gidan ki zai yi na safi zai yi na rana zai yi na dare kuma du'a banza da Allah gwada yi sau ɗaya ban kafara ki ci da mutum goma ki ga inda yake ji to yake gwada ki ga in ce ce da safe da rana da daddare gobe jibi gata hekara da hekara biyu hekara 40 hekara 50 hekara 60 ba fahi akwai wanda ya hekara 60 yana rike gida bai taɓa fasawa ba wani hekara 70 wani hekara 80 shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wacce ta kasa godewa sakamakon da Allah zai mata hine ya kona ta a wutar jahannama Allah ya raba mu da haka wannan ciro ita ce kafara tufasarwa ita ce kafara yanta bai rufe ce kafara in Allah ya tabbatar baki da kuɗi baki da tufafin da zaki bada idan kina da kaya set 12 to kafara ki fayyade ki dauke guda biyu ki bada set 10 yanzu kun gane misali mijinki yayi miki aure an miki akwati an sa kaya set 15 he kika yi rantsuwa kafara ta kama ki abinda ake nufi a wannan kayan auren ki dauke biyar ki bada 10 yanzu kin gane kafarar ko na ba wala ki ba ki dubo wai gonjo ke zazzaga kaya mai kyau yasa aka ce min awsati daga matsakaici wanda kike iya sawa kowa ke iya sawa a gari hi ake su ko ki je ki siyo baiwa yanzu idan zaki sai baiwa mafi kankantar kuɗin da za a sai baiwa yanzu inda da akwai wallahi tafi 100,000 tafi 100,000 akalla ma a ce sadaki zaki bara nawa ne sadaki naira 29,000 a ce hine to aka fidda 29,000 gobe ka kare da wasa in Allah ya tabbatar babu wannan ne aka ce ki azumi guda uku in za a yi kuma lokaci ɗaya ake so a ba su kuma mutane daban-daban ba mutum ɗaya ake so a ba ba kar a hada mutum abincin mutum goma a ba mutum ɗaya wallahi ta'ala a'lam tambayoyi sun kare alhamdulillahi rabbil alamin mun ja lokaci da yawa arrahmanur rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin